أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس 25 ga watan رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu tsawon rayuwa zuwa wannan lokaci, ya bamu damar haduwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a, jami'ar jihar Gombe, Gombe State University, wadda muka saba haduwa a cikin wannan kwanaki a wannan wata mai albarka. A duk yammacin kowace rana, alhamdulillah, muna haduwa anan domin karatu cikin littafin Allah, Alkur'ani mai girma. Muna karatu a cikin suratu Taha. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 12. Yanzu kuma za mu tashi insha Allah aya ta 13 cikin suratu Taha. Muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace. Kafin shiga cikin karatu, an turo tambaya kamar haka. Wannan bayan yayi sallama, yayi addu'an alkhairi, yace tambayarsa ita ce, shin menene hukuncin wanda ya raba da mahaifiyarsa? Misali, miji ne, sabani ya shiga tsakaninsa da matarsa har ta kai ga saki, sai ya nemi ta bashi ƴaƴansa domin akwai karatun da ya ji kan cewa, shi mai tambayar kenan, akwai karatun da ya ji kan cewa duk wanda ya raba uwa da ɗanta ba zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma a lahira kowa zai ƙaurace masa. Wannan bayani shi na ƙasa da mai tambayar yayi, wannan wallahu alam ban san shi ba. Amma misali, idan miji da mata har al'amari ya kai ga rabuwa, kuma sannan akwai aihuwa tsakaninsu, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cikin Alkur'ani, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi, kar a cutar da uwa saboda dalilin ta aihu, a rinka musguna mata saboda dalilin abun da ta haifa, ko a kwace ɗan ko ƴaƴa saboda ana musguna mata, kuma ana son kar ta bar gidan, hankalinta ya dawo gidan. Ana iya yin haka a cutar da uwa dalilin aihuwa. Wani sa'i kuma ana cutar da uba, uwar ta tafi da ɗa ko ƴaƴa ko ƴa su je su riƙe da danginta, suna aibata uban ƴar ko uban ɗan, suna cutar da shi da maganganu miyagu na ƙarya da abubuwan da ba gaskiya ba, suna rike da ya suna rike da da duka wannan bangare biyu Allah subhanahu wataala yace karayi la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi kar a cutar da bangaren mahaifi ayi amfani da abun da aka haifa a rige ko don ana son dole sai ya mayar ko wani abu ko kuma a shi yana son dole sai uwar ta koma ko wani abu wani dalilai waɗanda suke ba dalilin a shigar da abun da aka haifa ciki to sai ayi amfani da wannan aihuwar a cutar da bangare ko wani bangare ana yin wannan don haka Allah subhanahu wataala ya hana amma idan misali wasu dalilai waɗanda suka zama na dole suka sa dole kawai uba ne zai rike wannan abun da aka haifa lura da maslaha wannan waliyan aure ko kuma wakilan aure ko kuma hukuma masu shari'a su suka san abun da ya dace su ne za su abuna amma ba dama a ce haka kawai wani ya raba uwa da ya ko kuma ya raba uwa da ɗa ko wani abu alhali kila akwai dalilin da ya sa a yi haka saboda haka ya danganta da irin maslahansu amma dai Allah subhanahu wataala ya hana a cutar da ɗa a cutar da uwa don abun da ta haifa ko a cutar da mahaifi don abun da suka haifa kuma wannan yana faruwa a cikin al'umma wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace yana so a masa bayani ko yana so a masa bayani ko ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa fasum min shaharin salatata yawmin fa innal hasanata bi ashri amsaliha bai dai rubuta hadisin yadda ya kamata ba kuma sannan ya yi rubutu ne da rubutu ba na larabci ba yadda hadisin yake ba larabci ne aka rubuta hadisin da shi don haka da sai rubuta shi yadda ya kamata wannan ni ban duba na ga hadisi ne ingantacce amma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cewa idan mutum yake azumi kwana uku a kowane wata to shikenan idan an auna uku uku sau goma sha biyun nan kaga kwana 36 sun haɗu kenan haka ne ku uku uku sau goma sha biyu kwana 36 haka shekarun wata abinda shekaru a kwanakin shekara kwana 360 kowane kwana ɗaya ladan kwana goma kwana 360 kenan shine hadisi ba da wannan lafazin ba amma akwai hadisi yadda yake a rubuce ni ma'anan na faɗa cewa akwai wannan tabbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin azumi uku a kowane wata yana daidai da azumtan shekaran kenan musamman idan mutum yayi dace yayi azumin domin Allah Allah ya karba wallahu a'lam sannan wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace tambayarsa ita ce kamar haka menene hukuncin wanda ya bi magidancin da aka tabbatar da cewa ya rubuta magana mai girma magidancin da aka tabbatar da cewa mazinaci ne menene hukuncin wanda ya bi shi sallah wannan magana ce mai girma wadda ta ina aka tabbatar Allah subhanahu wataala hanyar da yace abi a tabbatar hanyoyi ne waɗanda suke zahiri suke a cikin Qur'ani saboda haka sai dai kawai ake zargi amma aka tabbatar ne to an je an ganshi da shaidu guda hudu sun shaida kuma hukuma ta tabbatar eh lalle wannan shaidun sun shaida eh an gane lalle yana yi ko kuma yayi fasikanci kuma amma cewa da mutum yayi a rubutu wannan takardan cewa ya ambace shi da haka wato yana yi yau da gobe kenan kowane yi in har haka ne sai an tabbatar ta wannan hanyoyi amma inda cewa yi wanda aka tabbatar ya taba fasikanci ko ya taba shashanci to ya taba yi an tabbatar ga shaidu ga komai kuma lalle mahukunta ne suka tabbatar don sun samu shaidun to wannan shine to me hukuncin bin sa sallah in mutum yazo shi mutumin yana limanci kawai sai yayi sallah mutane suna bayan sa ana sallah yayi sallah a bayan sa insha Allah ta'ala sallar sa ta yi amma fasikancinsa kuma tsakaninsa da Ubangiji. Amma in akwai limamin da yake ba a zarginsa da wannan masallacin da wannan yake, shi ya fi cancanta mutum yake. In har an mai da wannan ya zama liman dindindin na ratibi a wani masallaci, kuma ana zarginsa da wannan, ko kuma an taɓa tabbatarwa ya yi, in kuma ya ce ya tuba ya daina, to nan ko ba dama a ce ga wani shan ya fi shi. Ya tuba ya daina, an tabbatar ya taɓa yi a wani lokaci, amma ya tuba ya daina, to kawai an yi sallah bayansa shi kenan. Tsakanin tabbatarwa jiya da tubansa, tuba tana faruwa ne bayan tabbatarwa. Inda ya ce ya tuba ya daina, shi kenan kawai, ba sauran abin da mutum zai yi a kansa sai abin da Allah ya yi, tubansa kuma tsakaninsa da Ubangiji. Irin wannan abubuwan ba wani wanda zai tsaya ya ce wai sai ya tabbatar, sai ya kai wani wuta, ba ruwanka da wannan, ba kai sawa. Wato mu matsalarmu shi ne mutum ba a yafe masa bayan Allah ya yafe masa, sai ga mutane ba su yafe wa mutum ba, kuma tintinin Allah ya yafe masa. To shi ne damuwar da muke da shi yanzu, an taɓa samun sadaka za kenan, sai ga ba ma shi ba a ce wannan ai ɗan babansa, wani zai ce ma kakansa, an taɓa samun sadaka za, to wai ya shafi jiga, ko kwanan nan bai kai shekara ɗaya ba, za a yi aure an gama tabbatarwa, sai kawai aka zo ana tambaya wai amma an samu ya taɓa zama a gidan wani wanda wannan ɗin. Kuma da gaske ba wai wani abu ne wai labari ba, a an zo ne har nan lokacin muna director ina, aka zo ake tambaya a kai yanzu yaya matsayin abu, kaga ba a yafe wa asalin shi fa zama yayi a gidan wannan kisa, yanzu ya je ya tambaya aure ne ake wannan abu. Sai ya kamata a rinka duba lamari. Yawwa, tambayarsa ta biyu yace kuma shi plumber ne. A tambayarsa ta biyu yace suna zuwa gidaje a maintenance, kuma sukan shiga cikin banɗaki, idan wani abu ya ɓaci a banɗaki harkan plumber dole zai shiga har ciki in ana buƙatar a gyara. Yace sukan shiga har cikin banɗaki ɗin, kuma wasu matan sukan ce su shiga kuma ko ɗan kwali babu a kansu, menene hukuncinsu kuma da a ja hankalin su irin waɗannan matan? Wannan akwai sakaci, mace sai ta zo, idan ma za a shiga dole ya zama akwai namiji a gidan, ko ɗan gidan ko shi mijin yana, mace sai ta fita daga wannan ɗakin ta koma wani gefe wanda zai nuna masa gurin da wanda zai tsaya a ciki da komai, sai zama namiji ne ko yaron gidan ɗan gidan ko kuma shi asalin mijin mai gidan a gama gyarawa. Amma wasu mace ne kawai za ta kira, ita ce za ta sa a yi, ita ce mai shigowa banɗaki da shi ma plumber yana banɗaki, kaga dai plumber ya faɗi ya gaskiyarsa, don haka a mai da hankali. Ya ce matan ko ɗan kwali suna shiga, kaga in ba akwai magana ba plumber ba zai turo wannan tambayar ba. Saboda haka masu kai plumbers ba tare da matansu sun shirya ba, wallahi su mai da hankali. Yawa, a shiga har banɗaki, mata tana ta nunawa, tana ta cewa nan ma ya ɓaci, plumber yana ta kallonta yana cewa sai yana cewa sai ina kuma. Ya kamata a mai da hankali, duk inda wani namiji zai shigo gida to ya kamata mace ta shirya. Allah subhanahu wataala shi yasa ya saukar da aya, ya ayyuhallazina amanu لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وانا آية دليل سوكنتا وتماتا تاكزا نشي بابا نشي كان كيما تزيارة يشيقو جدا بابا نشي إن ذي شيقو جدا كو بي يشي ذي شيقو با كو أواني هالي بابا يسا مؤيسا أما تنين تنواتر أولي أجيرانتا بابا مسألة don ya halatta gare shi zai iya ganin ko ina a jikinta, sai dai a lokacin da ta gina wata zama tana da ta kai matsayin balaga, a babin muru'a ba a yadda wasu ɓangarorinta ta bashi a buɗe ba, ko da baban nata. To amma dai don wai ya shigo ba ta da hijabi, a'a tana cikin kayan bacci ko wani abu, matuƙar dai ba al'auranta ne a buɗe ba, tana cikin kayan bacci ko wani abu, babanta ya shigo wani ba wani abu bane. To shi ne babanta yana shigowa, ran nan da ya zo sai taho da abokinsa yana yin sallama kawai sai suka shigo shi da abokin nasa. Ita abin da ya dame ta halin da take ciki da babanta ya ganta, kuma ba wai shi baban ne damuwar ba, abokinsa. Abokinsa ya ganta a wannan halin, sai ranta ya ɓaci ta raye wasu abubuwa. To sai kuma sai take nadama, wannan fa babanta ne, gashi kuma ta raye wasu abubuwa a zuciyarta, amma ba don shi bane, don abokinsa ne. Sai hankalinta ya kasa kwanciya, sai ta je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah, ga yadda muke ciki, babana dama yakan zo, to amma rannan ya zo ya shigo, sai ya shigo tare da abokinsa. Sai suka gane a halin da babana ne kadai ba zan damu ba, amma sai ya zama shi da abokinsa. Yadda abokinsa ya gani nan, ni ban ji daɗi ba. To bayan sun tafi kuma, sai abinda na raya a raina, na ɓacin rai da abinda na faɗa a zuciyata, sai ya dame ni, kar Allah ya kama ni da laifi, shi yasa na zo gurinka. Yanzu ya me mafita? Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da wani abu da zai gaya mata. Sai shiru ya ce, to sai dai ki je kawai, in Allah ya saukar da wani abu ma miki bayani. Ta tashi za ta tafi kenan, sai mala'ika Jibrilu ya iso, ya zo da wannan aya, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum. Ko da gidan ƴaƴanku ne mata, ku yi sallama ku ce to za mu shigo, su dan shirya sai ku shigo. To kaga balle fulan ba, to fulan ba, alhamdulillah an samu mai jin karatu ne, ya turo tambaya. To tunda irin wannan fulan ban ya turo, to gaskiya a mai da hankali, in fulan ba zai zo gida, ko in wani mutum zai zo gida kamar da general ayan tana magana akan kowa da kowa, to gaskiya a mai da hankali mata su ne su shirya. Yau su zama mata kawai sun bada guri, yaro a gidan ya nuna gurin aiki, ko kuma shi mai gida ya nuna gurin aiki, ayi aiki ayi komai. Yanzu da mai gidan ne ya nuna, da fulan ba bai turo tambaya ba, da ya manta ma ba zai ma dai rike wannan magana. Amma matar gidan ne ta ce nuna masa, to Allah ya kiyaye. Saboda haka mai da hankali da wannan ka'ida na shari'ar Allah, in an kula da ita za a samu nutsuwa. Amma in aka sake dokar Allah, to wata ran sai an yi nadama. Allah ya kiyaye. Yace nan cikin misali jami'a akwai hostel na mata, wadda matan akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba, kuma plumba zai iya shiga don gyara. In an musu magana ma, su wasu wanda ba musulmai, wasu musulman ma ba su damu da gyara kansu, su kan fito ma, ba ma ka same su a ɗakinsu ba, su kan fito nan ma wasu ne, wata sai ka duba su sai ka gane, ko ka ji sunanta tukun ka gane ita musulma ce. To irin wannan dole in plumber zai shiga, ai amma ka'ida dokar jami'a ma haka ne, ba mutumin namiji da yake shiga, ko da jami'in aiki ne da yake shiga hostel din mata sai da sani su. Shi yasa ma ai mace ce mai kula da harkar hostel din mata, don haka sai da sani su kafin a shiga. Wacce bata gyara kanta ba, dama ita kawai ballagazazziya ce, zaka ga ma plumber ba zai damu da ita ba. Ai wannan din ma ya damu da ita ne saboda muhimmancin aure, da kuma yadda yake ganin cewa kila ko ya san mai gidan ko kuma wani abu yake so a ja hankali. Amma duk lokacin da mace ta ballagazar da kanta, to zaka ga ba a damu da kallonta ba. Yanzu mace za ta yi tsammanin cewa da ta fito tsirara-tsirara kamar irin bebi din nan, ta fi burgewa. Amma duk wani mutum bai damu da kallonta ba, wadda take kammale ya ta fi burge shi. Yanzu misali ka ɗauko abinci, ka zuba abinci kala 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 iri ɗaya duka, sai ka zuba akan tire, ga nama ga komai ga shi nan a ciki da sauransu, sai ka ɗauko wani kuma irin wannan abincin sai ka zuba a kwano, sai ka rufe kwano ka ajiye a can, wannan a tire, can a tire, can a tire, ka ce to a shigo bismillah. Kowa idan ya shigo yana ci, amma yana duba na nan, saboda yana rufe shi, wancan yana rufe, yana cikin ci, amma shi Allah Allah yake. Wani sai ka ji ni me ne a kwanon can, to aka kammalaliya take da wanda ba kammalaliya ba. Yau to kawai wannan ita kawai tana ta yawon ta ne a cikin mutane, ta dauka tana burgewa, amma bata burge ba. Wacce da take kammale take rugan nan, ita mutum yake ta dan kokarin ya ga cewa eh wannan ita ce za su tafi da ita ta hanyar aure da shari'a ta dace. saboda haka wannan wanda sun an ce musu su shirya ba su shirya ba aka shiga ba za a fasa shiga ba don a yi aiki amma ya shiga za ka ga kawai ko ya rinka jin tana karni ko wani abu makamancin haka shi ne kawai wallahu ta'ala ala na okay abu ne a shin matan baba iyaye ne ko kuma ba iyaye ba iyaye ne eh a ai in dai mutum ya auri yar mutum da mahaifiyar da ta auri da ta aifi wannan wanda ya aura da ƴan uwanta da suke zaune a gurin wannan baban wato duk gaba da iyayensa in zai bambance su ko wajen yin wani abu bai cika cikakken mutum ba don haka zai mu'amalance su a matsayin iyaye kawai mutum ne da ya dukkanansa da mahaifiyarsa a kullum in dai mutum yana da kirki yana da hali idan ka zo yi wa mahaifiyarka zani da ita da abokiyar zamanta ko abokan zamanta kar ka bambanta su in kana da hali idan za ka yi abu ne babban zani ne wanda yake shariton to kowace ya kamata shariton saboda dukansu iyayenka ne kuma kana jinjiri ba wacce ba ta goye ka bakila amma wannan ita ta haife ka mizanta duk sun ci alfarman ita da ta haife ka ba sai ka bambanta su da zani ba in kana da hali amma in baka da hali za ka yi iya yin zani ɗaya ne tak iya ƙarfinka to mahaifiyarka ya kamata ka yi ba sauran kuma wataƙila sai ka ɗanyi wani abu haka na kyautace gare su saboda iya ƙarfinka kenan amma muddin kana da hali kar ka yadda ka fifita inda irin waɗannan ƴan ƙananan abubuwan kana da halin kai kujeran hajji guda ɗaya mahaifiyarka za ka kai wata ran shekara kuma ko wani dama ta sake samuwa sai ka kai ɗayar ma saboda mai dukansu iyayenka ne yadda ka kai mahaifiyarka ka samu lada in ka kai watan ma za ka samu lada kuma kai da Allah ya haife ka a cikin wannan da Allah ya ga dama a cikin waccar za a fito da wanda yake da kuɗin da zai kai hajji ɗin to kawai sai ka ɗauka wannan falala ce daga Allah Allah ya fito da kai anan ita ma mahaifiyar akan samu mahaifa waɗanda suke da ɗan jarrabawa ita ba ta son ɗanta yi wa sauran ƴan uwanta abin kirki wasu sukan samu jarrabawa gurin mahaifarsu to wannan in mutum ya samu wannan jarrabawa ne ba zai mata tsanani ba sai dai ya rinka jan hankalinta don ta gane a hankali wata tana ga kawai tana bakin cikin a yi wa ƴan uwan zamanta kawai ta ɗauke su abin da Hausawa suka ce kishiyoyi saboda haka kawai duk abin da ɗanta zai yi wa wa'incan gani take ba ta so sai kaga tana jin kyashi wannan kuma kyashi ne ba kishi ba ne kishi daban kyashi daban to kai a matsayinka na ɗa musamman an samu ɗa na ƙwarai to ya rinka mu'amalantan iyayensa matan babanka ne tunda har babanka ya aure su kuma kana so duk ku haɗu a aljanna har da babanka shin kana tuna yanzu babanka ya je aljanna mahaifiyarka ta je aljanna sauran matan don ba su suka aibe ka ba a ce su je wuta mutum baya son wannan ai matan babanka ne babanka hankalinsa ba zai kwanta ba kai kuma kana so hankalinsa ya kwanta duniya da lahira saboda kullum kai musu shi yasa za ka ga iya mutanen kirki suna runguman gidansu gaba daya yawa mutum yayi duk abin da zai yi iya iya wasu kuma yayi domin Allah banda nuna bambanci abin da ya zama dole ayi bambanci wannan shi kuma zaka ganshi zahiri ne a'a haƙƙinka kawai ai ikon da kake da shi shine zaka iya sayar rago daya layyata zo baka da ikon sayar raguna biyu to anan mahaifiyarka ita tafi cancanta sai a siya mata ragonta sauran kuma ka ba su hakuri kake ba ku ya hakuri duk abin da kake yi nan wata ran sai labari in ka rayu suka riga ka tafiya wata ran sai ka nemi wanda zaka yi wa a cikin gidan kana shigowa gidan zaka ga ɗakunan su ne kawai baka ba sa sun tashi sun tafi saboda a mai da hankali a yi abu domin Allah a samu lada a gurin Allah to saboda haka iyayen mutum abunan matar mutum da matar da mahaifiyarta da ta haife ta da sauran ya dukkwanenta duk gaba da iyaye ne in suna gida ɗaya in ka shigo duk gaba ɗaya ɗauke su iyaye in zaka shiga ɗakin ita wadda ta haifi matarka ɗayar ma zaka iya shiga ɗakin ta har cikin ɗaki ka gaishe ta wannan ma zaka shiga har cikin ɗaki ka gaishe ta domin duk sirkanka ne yawa wallahi ta'ala na'am za mu ci gaba da karatu insha Allah aya ta 13 cikin surati Taha muna fata Allah ya mu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
الله سبحانه وتعالى النبي موسى عليه السلام ya zo wannan wadi inda ya tsaya Allah subhanahu wataala ya masa magana kai tsaye da ya zo ya ga hasken wuta ya dauka wuta ne wacce take sananniya wanda zai je ko ya samu wani ya nusar da shi hanya ya dan samu gaushin wuta ya kawo wa iyalinsa su ji dumi ya dan samu haske kuma saboda duhun da suke ciki amma yana zuwa sai gashi mun karanta cewa Allah subhanahu wataala ce inni ana rabbuka lalle ni ne ubangijinka fakhla na alai tube ta kalmar innaka bil wadi al muqaddas tuwa lalle kai kana guri kana cikin wani rafi ko cikin wani kwari a wato tsarkakakke sannan mai suna tuwa yace wa ana khtartuka ni ne na zabe ka kai zabi na ne inji Allah yake ga annabi Musa alaihi salam fastami' lima yuha daga saurara kaji abin da za a maka wahayi daga wannan annabi Musa ya gane cewa ya zama annabin Allah ya gudu yana gudun hijira ya kaurai je kwadago duka wannan Allah yana shirya shi ne don ya zamanto mutum saboda haka zaka ga wani mutum matashi yana fama daga wancan kalubalen sai wancan kalubale daga wancan sai wancan da kyar ko ya iya sana'a ko kuma da ƙyar ya iya kasuwanci ko kuma da ƙyar yayi karatu ya gama saboda kalubale na rayuwa amma Allah yana shirya shi ne saboda wani abu da zai zama sai Allah ya sani saboda ka ba'a son mutum ya cire tsammani daga rahmar Allah kowane irin kalubale yake ciki lokacin da kake tashi kalubale idan yana zuwa to ka fara samun nasara kenan fara samun nasara shine kalubale da failure to shine beginning of success saboda haka idan an jajirce aka tsaya ana neman taimakon Allah wani sai ga ya saki Allah wai don kawai kalubale wani ya saki addini don kalubale wannan duk ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi maraya yana cikin ciki mahaifinsa ya tafi an haife shi da watanni a da shekaru 6 mahaifiyarsa ta tafi kakansa da yake kula da shi shi ma ya tafi yana dan shekara 8 duka wannan shirya shi ake Allah subhanahu wataala yana gaya masa Allah subhanahu alam yajidika yatiman aw alam yajidika yatiman fa'awa shin ba Allah ya same ka maraya ba ya tattaro ka to haka rayuwa take kaga annabi Musa alaihi salam da shi talaka ne ba komai kai asalin sa kamma ran da aka haife shi neman irin sa ake a kashe shi amma Allah subhanahu wataala ya daga shi ya renar da shi ya tsire ya tsira daga wannan kashewan ya zama wanda ya zama ya zo yayi abin da yayi ya gudu gudun hijira ya zo yayi kwadago yana aiki annabiyansa bashi da kudi bashi da gida bashi da jari bashi da shago a wannan garin Madina amma sai gashi Allah ya bashi mata to yanzu yayi aure yana dawowa garin su a hanya ya bata yana neman agaji sai Allah ya nada shi ya zama to annabi karewan daraja duniya da lahira ta karewa ne kuma Allah ya yi magana da shi kai tsaye haka wa ana khtartuka fastami' lima yuha ni na zabe ka ni ne na zabe ka inji Allah don haka saurara ka ji abin da za a maka wahayi zuwa gare shi Allah ce innani ana Allah lalle ni ne Allah inji Allah la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni fa'budni don haka kai ka bauta mu kira na farko da ake wa Annabi Musa tauhidi shi din tukunne tsarkaku ya zamanto ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ya tabbato akan haka
wa aqimis salata li dhikri sanan ka tsaya da sallah saboda me ka samu damar tinani ko kuma da ka tinani ka tsaya da sallah ko kuma ka tsaya da sallah don ka rinka tinani saboda sallah gabaɗaya ta kunshi ambaton Allah ne Allah subhanahu wataala ya ce masa inna sa'ata atiyatu kuma ka sani tashin alkiyama atiyatun tana nan tafi akadu ukhfiha nayi dabda na boye sanin lokacin ta har wa kaina shine akadu ukhfiha malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya kusa ya boye sanin ranar tashin alkiyama har wa kansa jalla jalalu amma shi sai zamanto in ya boye ta wa kansa babu sauran abun nan kenan don haka Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa da tsarinsa sai batta sananniya gare shi la yujalliha liwaqtiha illa hu babu wanda ya isa ya ce ran tashin alkiyama ran kaza ne sai Allah Allah ne kawai ya sani shi yasa duk kowa bai san lokacin tashin alkiyama yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah inda rabbi qul innama 'ilmuha 'inda Allah ka saka suna tambayanka game da tashin alkiyama sun dauka kai ka san ta ne ka san lokacin da yake a ka gaya musu sanin lokacin tashin alkiyama yana gurin Allah haka yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursa qul innama 'ilmuha 'inda Allah sanin ilimin yaushe ne ran yaushe ne wannan Allah ne kawai sai amma za a iya ganin alamomin kusatowanta wannan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane abu kaza ga sunan dewa alamomi ne tashin alkiyama kusatowar tashin alkiyama yayi amma ran yaushe za ta faru sai Allah haka inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a za a yi tashin alkiyama saboda a sakan kawo kowace rai da abin da ta aikata haka ka sani tashin alkiyama za ta babban abu na biyu a wa'azi da yake tunatar da mutane in an tunatar da mutane rububiyya na Allah ma'ana ayyukan Allah Allah shi ya halice ku Allah shi ke ba ku kaza Allah shi ke rayar da ku wannan zai sa mutum ya gane Allah shi ne Allah sai ya kadaita shi da bauta sannan abu na biyu da yake tunatar da mutane Allah shi ne a tunatar da mutane za a yi tashin alkiyama ita kuma tashin alkiyama idan an yi ta to za a tsaye da kowa ne a masa hisabi akan abin da ya aiwatar daga kowa ya yi taka tsantsan ya yi abu mai kyau don a yi masa hisabi mai kyau idan mutum ya yi aiki na gari zai samu hisabi na gari zai samu makoma na gari Allah ya ba mu makoma ta gari Allah ce fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha don haka duk inda za ka je kar ka yadda wanda bai imani da tashin alkiyama ba ya toshe ka daga yadda da ita da kai har ya hana ka yin aikin da za ka ci nasara ranar tashin alkiyama kar ka bari wanda bai imani da ita ba wattaba'a hawahu ya wato ya bi son zuciyarsa fatar da ya halaka fatar da ai halaka ya halaka kar ka yadda irin wannan ya tsare ka daga bin tashin alkiyama daga imani da tashin alkiyama kar ka yadda irin wannan ya tsare ka daga yin aiki na kware don ka samu sakamako mai kyau ranar tashin alkiyama wannan maganganu ne na Allah kai tsaye annabi Musa yana tsaye a gurin yana jin su Allah ne yake gaya masa ba sako aka yi ta hanyar mala'ika ba Allah ne yake masa magana kai tsaye domin shi kalimullah na'am
wa ma tilka bi yaminika ya musa qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
sai Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Musa a lokacin wa ma tilka bi yaminika ya Musa mecece wacce da take hannun daman ka ya kai Musa to ga yana rike da sandan sa tunda akwai dabbobi da suke tafiya tare da su wannan sandan da ita yake kiwon dabbobi lokacin da yake aikin kwadago to haka ya saba ma in zai tafiya yakan rike da sanda idan ya zo wani sayi in ya gaji da tsayuwa sai ya dafa sandan hakan sannan kuma idan zai idan yana kiwon dabbobi in yazo gurin ganyen bishiya da yake sama da wannan sandan yake duka sai ganyen su rinka yana saro ganyen da sandan sai ganyen su rinka zubowa sai dabbobi suna ci to wannan sandan tana rike a hannunsa lokacin da yaje wannan guri Allah ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wancan abun da nake gani a hannun damanka ya kai Musa qala sai yace hiya asaya sanda ta ce atawakkau alaiha nakan dan jinginu akan ta mana ya dogara akan ta wa ahushu biha ala zanni sanan nakan karkado ganyen kiwo wa dabbobi na waliya fiha ma'aribu ukhra kuma akwai ma bukatu daban da yawa gare ni a cikin wannan sanda malamai suka ce yayi ta fadan haka tambaya daya aka masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa saboda yanzu Allah ne yake magana da shi kuma Allah ya tabbatar masa yana magana da shi ne shi da kansa subhanahu wataala don haka ansa anan zai zama to dole sai mutun yayi ta yana ta fada kawai yana abuna don haiba ta riga ta kama shi yana magana da Allah koda mutum wani mai haiba wanda yake sama da mutum sai ya kira na kasa da shi yace masa kaza kaza ko yi masa wasu tambaya sai ka mutum ya rude garin rudewa har ya bada ansa ba daidai ba ko kuma yayi ta bayani yayi ta bayani saboda rudewa saboda haiban wanda ya masa tambaya wasu malamai ko suka ce saboda yana tsoron kar a raba shi da wannan sandan ne kar Allah ya ce a wannan sandan ba kar ka rike ta don kake ta fadan fa'idojin sandan gare shi amma duk da haka qala sai Allah ya ce masa alqiha ya Musa jefar da ita ya kai Musa sake sandan ta fadi kasa fa alqaha sai Musa ya sake sandan yana sake ta fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga ta zama macijiya mai girman gaske malamai suka ce thuban za ga alqur'ani ma Allah subhanahu wataala wani guri ya ce fa idha hiya thubanun mubin sai ga ta zama to katon kumurci ko kuma kasa thuban katon kumurci maciji katu amma kuma in tana tafiya kuma ba kaman katon maciji ba katon maciji in ya riga yana tafiya su yake tafiya a hankali amma ita kuma tana tafiya wutsin 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 kamar yadda dan siririn maciji dan karami fari yake wutsin wutsin haka ita kuma take yi amma kuma ga ta da girman gaske qala sai Allah ya ce masa khudha to kamata tana cikin macijin nata wala takhaf karka ji tsoro sanu'iduha siratuha al-ula da sannu zamu mai da ita halittan ta na farko din sifan ta na farko gurin rike wannan su kuma nan ne ya zama kai sai kama ta ne shikenan annabi Musa sai sa hannu kawai yana rike ta shikenan kuma sai ta koma sanda wannan Allah subhanahu wataala yana tabbatar da mu'jiza ga annabi Musa saboda shirya shi da ake yi Allah zai dora masa wani aiki wanda aikin yake bukatar taimako kala kala daga cikin abin da yake bukata na taimako dole a samu mu'jiza wanda za ta bayyana a hannun annabi Musa saboda wa'inda zai fuskanta lokacin da Allah zai aika shi ya sake ce masa wadmum yadaka
wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا innaka kunta bina basira.
Na Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa annabi Musa wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri su, sannan ka sanya hannuwanka ila janahika zuwa ga gefen wato jikinka, shine kamar ya shigar da hannuwansa haka. Idan ka shigar da hannuwanka haka takhruj baydaa, za ta fito baydaa mai haske, tana haske min ghayri su'in, babu wani abun da zai zo na wani kala in banda kalan haske, wato haske za ta rinka tana dauke irin wanda yake ganin ta. Ayatan ukura, wata ayan ne muka kara maka, wata ayan ce daban banda waccan aya macijiya, sanda ta zama maciji, sannan ya sa hannuwansa yana cirewa ga yana haske, yana walƙiya, yana dauke idanuwan wanda suke kallo. Allah subhanahu wataala ya ce ayatan ukura, aya ce kuma ta daban shi ma ka rike, linuriyaka min ayatina al-kubra, mun yi haka ne tabbas muna nuna maka ayoyinmu manya-manya waɗanda za mu aika ka da su. Wannan bayan an yi haka, annabi Musa alaihi salam ya cire hannuwansa ya ga suna haske, to yanzu sai Allah ya ce masa izhab ila fir'aun innahu tagha, tafi zuwa ga fir'aun, je ka ka kira shi zuwa ga tauhidi, ka ce masa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah. Da annabi Musa alaihi salam ya gudu saboda fir'auna zai kashe shi, yanzu an kira annabi Musa alaihi salam aka ce masa to yanzu tafi, ya zama dan aika zuwa ga fir'auna, ya je ya kira fir'auna. Shi kuma ya san fir'auna, ya san gidan fir'auna, ya san irin bala'in fir'auna. Fir'auna yana da kurkuku a gidansa, in mutum ya masa laifi sai a zo a kakkafe mutum, a baje shi, a kakkafe shi kamar yadda ake kafe buzu, haka fir'auna yake yi mutane. To sai Allah ya ce masa idhab ila fir'auna innahu tagha, tafi zuwa ga fir'auna, lalle fir'auna tagha, ya ketare iyaka a doron kasa, kamar yadda Allah fir'auna, Allah subhanahu wataala ya fadi inna fir'auna ala fil ard waja'ala ahliha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Wannan aikin fir'auna ne, haka yayi wa banu isra'ila, don haka Allah subhanahu wataala anan sai dunkula kawai yace innahu tagha, shi kuma yana ji, qala sai yace rabbi, ya ubangiji, ishrah li sadri, ya Allah ina son ka yaye mun kirjina, bana son saurin fishi, bana son kunci, bana son damuwa, ya Allah ya zamanto kirjina kawai ya zamanto wasi, budadde mai karban abubuwa cikin sauki, sannan kuma kar kunci ya rinka damuna, sannan kar na zamanto ina cikin wahala da tunani mai wahala, ka yaye mun kirjina cikin sauki na rinka gane abubuwa, sannan kar na rinka damuwa, damuwa ta rinka shiga na. Inshirahu sadr, hatta fahimtar abu cikin sauki yana daga cikin inshirahu sadr. Kuma yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. ذلك انشراح الصدر شنو نان دانا تيغا ابو نان دانا متين يا غاني ابو نان دانا متين يا يدا اندي نا كيركي ني كو نا يدا ني ابو نان دانا متين ايه يا بي با تسننين تساوا اي تيجيوا انا جاييا الحالي غا غاسكيا تا بينا. ذلك يتي رب اشرح لي صدري. دكان وند يكي دا dawainiya a kansa yana buƙatar inshirahu sadr. Inshirahu sadr shine in an kawo gaskiya mutum ya karba, inda kawai zai samu kunci a ce an zo da ƙarya ko an zo da rashin gaskiya. In mutum zai yi fishi akan rashin gaskiya, wannan ba laifi bane. Mutum zai yi kunci akan rashin gaskiya, duka wannan ba laifi bane. Amma mutum ya zamanto in dai an kawo gaskiya, kar ya zamanto yana cijewa akan ra'ayinsa alhali ga gaskiya. Ana so mutum ya sauka daga kan ra'ayinsa ya bi gaskiya, ya sauka daga tunaninsa ya bi abin da yake shine daidai, ya sauka daga kuntatawa ya bi abin da yake shine maslaha da yalwatawa. Wannan shine inshirahu sadr. Daga ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah ka sauƙaƙe mun al'amarina. In ba Allah ya sauƙaƙe wa mutum al'amarinsa ba, duk abin da zaka yi a duniya in baka samu sauki daga gurin Allah a cikin al'amarinka ba, mutum ba zai iya yin abin da ya kamata ba. Amma idan Allah ya sauƙaƙe wa mutum al'amari, duk wani abu mai wahala sai ga yayi shi cikin sauƙi. saboda taimakon Allah shike sa abu mai wahala ya zama mai sauki ga mutum. Ga Allah yana buɗa ma cikin sauki. Ko baka da tarin kuɗi sai Allah biya ma bukatu. Iya bukatu ka suna guda, suna guda. Abinda ka sa a gaba yana yiwuwa da ikon Allah. Abinda kake so yayi da ikon Allah. Saboda me? Taimako na Allah da saukakawa daga kar mutum ya dauka shi yasa magabata Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yace ba sa dogaro da kansu, ba sa dogaro da dukiyarsu cikin mafi kankantan abu. Yace hatta gishiri, ka gishiri dukka miya Allah gishiri shi yafi wanda ya san arha. Amma yace hatta gishirin gidansa bai taba dogaro ga abun da yake da shi a aljihunsa ba, sai yayi addu'a Allah ya yassare masa. Saboda haka duk abun da ka sa a gaba kai addu'a Allah ya yassare maka. Idan Allah ya yassare maka to ba za ka taba samun wahala ba. Sai dai mutane su dinga ganin niyya abu kaza ne yake gudana ne. Niyya wane yake kaza ne? Ni wane aida yake samun kudi ne yake yin kaza? Allah ne kawai yayi albarka yake yassarewa. Shi ma da kansa bai isa ya ce kudin da na samu a guri kaza yasa nayi kaza, da na samu kudi a guri kaza yasa nayi kaza, bai isa ba. Ya san kawai saukakewa ne daga Allah. Saboda haka annabawan Allah suna roƙon Allah wannan. Kaga annabi Musa yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah yassare mun al'amarina. Kullun ka rinka addu'a irin wannan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir li amri. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah ka yassare mana al'amuran. In Allah yassare al'amari wallahi bayan da za a sha wahala. Ba yassare al'amari ya taru cikin yawan salari bane, a'a. Sai ganka da dan karamin salari, wani mai babban salari yana neman ya roke ka bashi. Saboda me? Allah ya yassare maka al'amari. Ko bai tambaye ka bashi ba, amma baya kare wata sai da bashi. Amma kai sai Allah ya yassare maka, baka hada da alaka, hanya ɗaya ma ba ku haduwa da bashi. Ba don komai ba, sai don yassarewan al'amari daga Allah. Saboda haka ce wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani. Wannan kuma wani abu ne na personal. Wasu malamai suka ce ya sadu da wannan ne lokacin da Fir'auna ya masa jarrabawa. Wannan riwayoyin Isra'iliyat wanda ba dole su zama to gaskiya ba, ko ba dole a ƙaryata su ba. Don haka yana da ukuda a harshensa, baya iya magana tiriyan tiriyan a wancan lokacin, amma sai ya yi addu'a wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah ka warware mun harce na ya zamanto ina magana kowa yana fahimta. Ita addu'a kar ka dauka wani abu ba sai an yi addu'a akan sa ba, a'a. Sanin girman Allah yasa mutum yake roƙon Allah komai. Kana da kuɗi, kana da wadata, kana da gida, kana da komai, idan slippers ɗinka kaga za ka canja shi, iya na shigawanka ne ma slippers. Sai ya Allah ya yassare mun in canja slippers ɗin. Allah ka yau Allah ka yassare mun na samu canja slippers. Ba wani ka roƙa ba, Allah ka roƙa. Sai ya sare ma sai canja slippers. Kana da wadata, kana da kuɗi, kai multimillionaire ne, amma slippers. Ce ya Allah ya sare mun na samu canja slippers ɗin nan. Ka gaya wa Allah duk abun da zaka yi kar ka dauka haba ina da wadata ba sai ka abu ne ba. In zaka je karatu kai mai karantarwa ne, ko irin wannan karatu zaka zo tafsiri zaka kai ta addu'a Allah ka yassare mu in na zauna na faɗi abun da yake, ka yassare mu na iya faɗa, ka yassare mu na faɗi gaskiya, ka yassare mu na yi daidai, ka yassare mu na yi aiki da abun da na faɗa. Duka wannan sai kai addu'a kullum kuma yawa ba dare ba rana har ka samu dace a gurin Allah. Saboda haka yake roƙon Allah subhanahu wataala wahlul 'uqdatan min lisani. In ka danji ciwo dan kadan a gefen farjinka kai ta addu'a ya Allah ka bani sauƙin wannan ciwo. Duk lokacin da ka danji zafin sa Allahumma kai ta Allahumma, kana neman Allah subhanahu wataala ya baka sauƙi. Azibil bas rabban nas washfi anta shafi. Wani sai ka dafa gurin gashi dan ciwo ne, kana ka kawo ba ciwo ba ma wanda ya sani, akwai ciwon da ba sai wani mutane sun gani ba, ba sai ka fada ba, sai ka dafa gurin. A'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Shikenan har Allah ya tafiyar da shi ba wanda ya sani, sai kaga Allah ya kawar da abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda wani ciwo zai dame shi a jikinsa ya kebe tsakaninsa da Ubangiji, ya dafa gurin ya fadi wannan sau bakwai, face sai Allah ya tafiyar da zafin wannan ciwon da izinin Allah. Amma yanzu mutum daga ya dan jabu nan shikenan ga lai da gona da tuntube tun mai ka gani ka fadi wannan ya tsata da ni haka ne, domin kowa sai ya ga kowa, duk abokanansa sai ya ga musu, a wasu abubuwan ba sai ka faɗa ba, kawai ka ci gaba da addu'a. dake yake roƙon Allah uqudatan min lisanihi yana roƙon Allah ya warware masa wahdul uqudatan min lisani karkare da abin da zaka yi addu'a kan sa duba girman Allah shi yake sa ake roƙon sa girman Allah shi zai sa kai addu'a akan abin da ake ga kaman ba komai ba sai ka roki Allah akan sa dake yake wahdul uqudatan min lisani yafqahu qawli saboda su dinga fahimtar magana ta waj'alni waziran min ahli ya Allah sanya mun mataimaki min ahli daga iyalaina wansa annabi harun usman alaihi salatu wa annabi musa ne babba usman alaihi salatu wa annabi harun ne babba dake yake waj'alni waziran min ahli ya Allah ka sanya mun waziri mataimaki min ahli me yasa ya roka daga ahlin sa saboda su ya san su su ya san dabi'unsu su ya san abin da zasu iya yi masa a cikin ahlin nasa ma ai haruna kawai ya zaba daga a cikin gidanku kafi amincewa da wani ka yadda da shi in dai harkar amana ce ka san wani ne zai kiyaye ga wayinan yan uwanka ne wayinan yayin ka wayinan kannin ka wayinan kaza aka ce ma kawo daya a bashi ajiyan kudi okay ajiyan kudi eh to ajiyan kudi sai wani ga su duk yayin ka ne da kannin ka da yayin ka da babba da waye da sauransu amma ya ce ajiyan kudi a ce ajiyan kudi sai wani a cikin yayin waye da Allah zai kai mana wannan abun da sauri okay sauri yake so gaggawa a ce eh to wani sai ce wani ci dangin ka waye bai da kiyuya wanda yanzu nan zai nome nan a in dai noma ne shi kuma sai ce wani kaga kowa da abin da Allah ya hore masa don haka yace haruna akhi haruna dan uwana kaga yace waj'alli waziran min ahli amma dai yace haruna sai yace akhi dan uwana don me kara kusato da shi ga kansa da jingina shi ga kansa da kuma girmama shi kansa haruna ushdud bihi azri wannan shine insha Allah ta'ala zamu tashi nan annabi harun Allah ya nada shi annabi shi ma kuma yadda zamu ji ayyadda ayoyi suka zo a komo ka abuna ushdud bihi azri ya Allah ka karfafe ni da shi duk inda naje ya Allah ka sa ya zama to mai bani goyon baya wa ashriku fi amri ya Allah ka taro shi cikin lamari na duk abun da zan yi ya zama to shi ma ya yadda da abun yana bi tunda ba sabon Allah bane isar da sabon Allah ne inda zaka zabi mutun ya zama to ba kwa tarayya da shi ba kwa kan feji guda kaga sai ku ta sabani don haka ya roki Allah wa ashriku fi amri kai musabbihaka kathira don mu tasbihi mu tsarkake ka da yawa wa nadhkuraka kathira mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira ya Allah lalle kai kunta ka kasance bina da mu ga mu wannan an karanta ba yawa innaka kunta bina basira ya Allah kai ka kasance mai gani ne game da mu kana ganin duk abin da muke to wannan shine inda zamu tsaya insha Allah ta'ala magana ta gaba shine Allah subhanahu wa ta'ala ya garantin masa duk abin da ya bukata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace in muna rayu lokaci na gaba zamu tsaya inda muka tsaya ina fata Allah subhanahu wa ta'ala